Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa. Amma da farko, ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu sake saurara da ku a shirin mu na hantsi. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Ma'aikatan mai a Najeriya na barazanar shiga yajin aikin sai baba ta gani da gobe Litinin. Bayan bijirewar tattaunawar da aka yi da kamfanin Nikon da Energy Limited kan zargin cewa an sallamu wasu ma'aikata ba bisa ka'ida ba, ƙungiyar ma'aikatan man fetur da aka fi sani da Pengasan ta ce ma'aikatan za su fara barin guraren aikinsu tun daga ranar Litinin da tsakar dare a ugun Najeriya, bayan ta kammala taron jigajigan ƙungiyar. Ta kuma ce ma'aikata a faɗin ƙasar suna jira ne su fara yajin aikin. Ƙungiyar ma'aikatan da ta kara da kamfanin mai na Nikon da Energy Limited kan abin da ta kira koran mambobinta ba bisa ka'ida ba. Dama Najeriya na fama da matsalar tashin farashi da kuma wahalar mai, biyo bayan barazanar tafiya yajin aiki da 'yan ƙungiyar dalalan man fetur masu zaman kansu IFMAN suka yi. Jam'iyyar shugaban Falastini Mahmud Abbas ta yi kira da a yi zazzafar zanga-zanga lokacin ziyarar mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zuwa birnin Kudus a mako mai zuwa. A jiya Asabar ne jam'iyyar Fatah ta sanar da cewa muna kira da a gudanar da zanga-zanga nuna fushi a kofar shiga birnin Kudus da kuma tsohon birninta a daidai lokacin ziyarar da mataimakin shugaban Amurka zai kawo ranar Laraba, domin nuna rashin amincewa da shawarar da Trump ya yanke kan birnin Kudus. A farkon watannin ne Trump ya fusata Falastina lokacin da ya sanar da cewa Amurka ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, wanda hakan ya zama wadda daidaituwar da aka cimma mai sarƙaƙiya tun shekaru masu yawa. Shugabannin Falastinawa sun mayar da martani ta hanyar soke ganawar da aka shirya za su yi da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence. Har yanzu dai ana sa ran zai gana da jami'an Isra'ila. Baki ɗaya dai Falastina da Isra'ilawa na ɗaukar birnin Kudus a matsayin babban birninsu na gaskiya, amma jayayyar da ake akan birnin ya sa ake gura da harkokin gwamnati a wasu wurare, inda birnin Tel Aviv ya zamanto na Isra'ila sai kuma Ramallah na hukumomin Falastinawa. Sanarwar da Trump ya yi dai ta harzuka Falastinawa ta kuma haifar da zanga-zanga daga dubban Falastinawa a gabas ta tsakiya da sauran yankuna. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar wutar dajin nan da ke cin yankuna masu yawa a kewayen birnin Los Angeles na jihar California a nan Amurka, yanzu haka an ayyana ta ta uku a girma a tarihin jihar, da ɓarnar da ta yi wadda ta zo daidai da gobarar shekara ta 2013 ta hanyar ta kokona sama da hectare 800. Jami'an agajin gaggawa sun ce wasu 'yan kwana-kwana 800 daga sauran jihohi suna jihar California don taimakawa a kashe gobarar dajin ta hanyar amfani da jirage masu saukar ungulu da manyan motocin kashe gobara. An kiyasta kudaden da aka kashe akan aikin kashe gobarar kusan dala miliyan 89. A jiya Asabar ne jami'an 'yan kwana-kwana suka ce gobarar dajin da aka yi wa lakabi da Thomas, wadda ta fara tun farkon wannan wata na Satumba, yanzu haka ta kona kusan hektar 155. An shawo kan kashi 40 cikin 100 na wutar, amma jami'ai sun ce gine-gine kimanin 18,000 na fuskantar barazana kuma iska mai ƙarfi na iya haddasa wata gobarar. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu mai fama da matsaloli bai ɓoye zaɓinsa na wanda yake sanya gaje shi ba, yayin da jam'iyyarsa ta yi taro domin zaɓar sabon shugabanta, abin da ya zama cikas ga mai wato ga shi mataimakinsa. Ba za mu yi wani abu da ya saɓa al'adar jam'iyyarmu ta ANC ba, da kuma hankalinmu, a cewar Jacob Zuma lokacin da yake jawabi a taron da aka gudanar a garin Soweto gaban wakilan jam'iyyar ANC 5,000 waɗanda suka gaishe shi lokacin zuwansa ta hanyar yi masa tafi. Ya gargaɗi wakilan da su kada su kare ƙuri'a da za su kare ƙuri'a jiya Asabar da kuma yau Lahadi da cewa su kauce wa zaɓen abin da za a ga kamar don amfanar 'yan kasuwa kawai aka yi. Ya ci gaba da cewa yin hakan zai iya yin sanadiyar jam'iyyar mai mulki ta ruguje. Haka kuma Zuma ya soki kafofin yaɗa labarai da zargin cewa suna da burin kansu na ganin sun lahanta jam'iyyar ANC. zargin da ya janyo yin tafi a taron.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Ƙungiyar Raji ta fuskar ilimi Action Aid ta yi kira da ɗauki ƙwararren matakai na kare lafiya da mutuncin 'yan mata 'yan makaranta, muddin ana son ganin ci gaban ilimi musamman a arewacin ƙasar, inda matsalar lalata da 'ya'ya mata ke hana ci gaban ilimi. Wannan yana daga cikin sakamakon taron da ƙungiyar ta yi a Sokoto a baya-bayan nan, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Maryam Atu Muhammad ta aiko mana.
Hukumar Action Aid Nigeria ta gudanar da wani taro a garin Sokoto da ke jihar Sokoto, Nigeria, akan tabbatar da ganin an ba yara mata tsaro kan hanyar su ta zuwa makaranta a lokacin da suke makaranta da kuma bayan an tashi daga makaranta. A wajen taron an tattauna tare da fitowa da hanyoyin da ya kamata a bi wajen inganta harkokin bayar da ilimi ga 'ya'ya mata. A wajen taron har ila yau na sadu da shugabar shirye-shirye ta Action Aid, Malama Tasalla Chibok, wadda ta yi tsokaci game da taron. Ga abin da take cewa:
bincike ya nuna cewa Sokoto gaba ɗayansa 'yan mata da suke makaranta JS, in aka ɗibi kashi 100 to wanda suke makaranta ba su kai kashi 30 ba. Kuma idan aka yi gaba zuwa secondary ta gaba, wato senior secondary, abin ya sake ma sauka. Wato idan suka gama junior secondary school, ba duka bane suke samu su ci gaba a makaranta. To kinga idan aka tafi haka, lokacin da za a je university ma, kuma nan ma dai halau zai sake sauka. To menene za mu yi a taimaka ya mata su yi karatu? Saboda cin gaban ƙasa sai an haɗa hannu gaba ɗaya, haɗa ƙarfi da ƙarfe a samu ci gaba. Dole in dai za a samu irin wannan ci gaba, sai ma an yi wa 'ya'ya mata tallafi su yi karatu.
Ƙungiyar ku ta Action Aid ta kawo wannan al'amarin nan jihar Sokoto, yaya kun ga karɓuwa ga gwamnatin ɗin?
Alhamdulillah, tunda muka fara wannan aiki yanzu kusan shekara uku kenan na wannan project da muke kiran shi Progress, mun ga ci gaba, mun samu goyon baya shi gwamna, dan sai da muka fara zuwa ofishinsa a Abuja lokacin da aka rantsar da shi. Kamar watanni biyu bayan an rantsar da shi, muka ce mishi ga abubuwan da muke so mu yi a Sokoto. Shi ya sake gyara mana ma, yace idan dai muna neman ci gaba, mu shiga ƙauyuka inda ba makaranta na 'yan mata a garin, mu yi aiki, mu haɗa hannu da primaries da ke gurin, da malamai, da iyaye. Shi kuma ya alƙawarin zai gina secondary school, tunda ba secondary school a wurin. A yanzu maganan da muke, akwai secondary school, ultra modern secondary school da aka gina. Kuma mun samu goyon bayan 'yan majalisa da suka tattauna kuma suka gabatar da doka na makaranta ilimi na mata. Kuma muka samu goyon bayan su halau, aka kirkiro agency da zai kula da makarantar 'yan mata. So 'yan mata da suka yi aure ba su samu sun ci gaba ba, kuma suna da sha'awar karatu, yanzu za su iya koma su yi continuous education. To kin ga ai an samu ci gaba. Wannan abu ya sa muka kawo wannan program ɗin Sokoto.
Haka kuma matar gwamnan jihar Sokoto, Hajiya Maria Aminu Waziri Tambal, wadda Hajiya Ubaida Muhammad ta wakilta, ga abin da take cewa:
gwamnati ta fito da shiraruwa iri daban-daban ta hanyar wato kafa wasu kungiyoyi da ake cewa school based management committee. Yana ɗaya daga cikin babban abin da gwamnati ta mai da hankali akai, daga cewa an karfafa masu wayannan muƙaddasoshin da aka mayar da su a kungiyance domin kariyar mutuncin 'yan makaranta da kuma jin daɗin 'yan makaranta, sannan da tabbatar da cewa sun samu ilimi mai inganci. Bayan haka akwai shiraruwa iri daban-daban da aka fito da su domin ganin cewa an samu tsaro. Tsaro abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske, musamman ga 'ya'ya mata. Haka kuma gwamnati ta fito da ƙarin makarantun ne na mata, musamman irin ɓangarorin karkara inda ba su da makarantun ne mata, wanda an gano cewa yana barazana wurin hana samun ilimin 'ya'ya mata a waɗannan ɓangarorin. Gwamnati ta taka rawar gani tare da haɗin ƙungiyoyin sa-kai da kai irin su Action Aid domin a ga cewa an gina makaranta ta mata. Alal misali a ƙaramar hukumar Gudu ta nan cikin jihar Sokoto, inda aka gina shahararren makaranta ta mata, wanda tun inda aka fito suna da ƙarancin babu ma mata dai masu ilimi kusan in ce wannan yankin. Amma da cikin ya ubangiji, cikin irin rawar da gwamnati ke takawa ta mai da hankali akan abin da ya shafi ilimi da kuma muhimmancin shi, an waye gari an samu ƙarin makarantun ne na mata, sannan an ƙirƙiro da shiraruwa na faɗakarwa da kuma ilmantar da iyayen yara domin su san muhimmancin shiga 'ya'yansu makaranta. Ba shiga ba kaɗai har da su kasance cikin makarantar su yi karatu har ƙarewa, sannan kuma su je makaranta ta gaba da firamare.
Daya daga cikin waɗanda suka bayar da gudunmuwar a fagen taron Dr. Aishatu Abdullahi Ibrahim ta sashen ilimi a Jami'ar Usman Danfodio da ke jihar Sokoto ta kada baki tana mai cewa:
mun tattauna akan shirye-shiryen da gwamnati ke yi na kula da tsaronsu, sannan mun duba mu ga da menene suke kawo cikas da matsaloli kan shiga makaranta ya'ya mata da kuma zamansu a makarantar har su yi su ƙari, har su cimma abin da ake gudi su cimma. Bayanai dai an yi su da dama, an bayyana matsaloli da yawa waɗanda ke addaban ya'ya matan a makaranta. Matsalolin wasu a cikin gida ake samun su, wasu kuma a hanya ne zuwa makarantar, wasu kuma a cikin makaranta ake samun su, wasu daga student din ya su, wasu daga malamansu, wasu kuma daga administrators din, wato kamar shugabannin makarantar, sannan da kuma hanyar komawa su gida. To anan dai duk kowanne gurbi an faɗi matsalolin da ke addaban yara, wanda idan ba a yi maganin shi ba yana iya kawo matsalan karatun ya'ya mata wanda yake kuma yanzu Sokoto state abinda ta sa a gaba kenan.
To da kike ganin abubuwan da ita matar gwamnati ta gabatar domin tsaruwan ya'ya mata zuwa makaranta,
a gaskiya initiative dinta na samar da abin hawa na 'yan makaranta zuwa makaranta da kuma dawowa, da kuma rage kuɗin makarantar da ta yi, don saboda idan uwaye sun fahimci da cewa makarantar tana da mahimmanci, to abu na biyu da zai iya hana yaron zuwa makaranta kila shine kullun kuɗin motar nan da za a bashi. To yanzu gashi ita ta kawo motocin, kuma sannan ta rage kuɗin ya zama ₦50 kullun, ₦50. Sannan idan ka sai tiket din ₦50 motar za ta kai ka makaranta, kuma idan ka saki nuna tiket din motar za ta kawo ka gida. To kin ga an yi achieving abubuwa da dama. Na ɗaya dai an samu provision of motocin, an same su available. Kin ga ta uwa yanzu akalla dai ₦50 din ana kifta zaton ba zai yi wuya samuwa ba. Na biyu kuma ta riga ta san motar da diyarta ta shiga, sannan kin ga maganan kidnapping haka ko kuma ɓata yara da ake yi, ko a sace su ko a yi defilin ɗinsu, kin ga an kaura wannan. Sannan kuma an tabbatar da daga gida sai makaranta, daga makaranta sai gida, saboda in ma yaro bai yi amfani da shi ba, to that means sai ya nemo su kuɗi. Kin ga ta hana yawon banza na 'yan makaranta, tunda wasu daga cikin makarantar za ki ga an fita ba a nan. To wannan zai sa 'yan makarantar su nutsu su zauna a gida, tunda sun san ne katin su ya kawo su makaranta, kuma gida zai mayar da su. Wannan gaskiya ta yi tunani, kuma ta yi azanci, kuma zai taimaka ma yara sosai, da kuma uwayen da ke jin tsoron barin yaran nasu mata su fita don ba su san wanda zai tare su a hanyar dawowa ba.
Shi ma shugaban kwamitin ilimi a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, memba Aminu Balabodinga, ya ce:
mahi yawa yara suna ta samun tsangwama, musamman mata. Sai ta je gidan makwabta ko gidan malami, daga nan ana iya cutarta, daga nan wani abu na iya shiga. To wayannan abubuwan su ne aka tattauna da hitowa da wace hanya za a bi wa domin abin ya yi sauki. Kuma kamar yadda ke saurara, kowa ya bada da shawarori, kuma ita kanta gwamnatin jiha ta bi hanyoyi na ganin cewa an rage wayannan matsalolin. Hanyoyin na ɗaya su ne ta yi doka wadda za ta ba kwamitin duba makarantu na SBNC dama su yi aiki in sun haga abin da ba daidai ba za su yi magana. Sannan na biyu cikin doka wadda kudurori wadanda gwamnati ta kai gaban majalisa akwai na kare haƙƙin yariya misali wadda aka wa haɗe. Ke ji gabin da gwamnati ta kawo gaban majalisa shine in wanda duk ya wa yare ya fade hukuncin sa rai da rai gidan yari.
Kazalika na samu zantawa da daya daga cikin ɗaliban mata da aka yi wannan taron domin su Nuseba Murtala Daniel ta Government Day Secondary School a Rikilla wanda ta bayyana farin cikin ta game da wannan taro inda ta kada baki tana mai cewa
gaskiya ban ma san yadda mazan musu ta farin ciki na ba sosai na yi farin ciki gaskiya yana da fa'ida saboda an ba mata hakkin saboda yanzu abinda aka yi ma mata yayi yawa amma yanzu an kawo abubuwa irin kidnapping rafin irin atar yarinya ga hanya dai ayi wanta wani abu gaskiya yanzu tunda naji an ce yanzu hatta irin agwagwa da buji an tanada wanda za a baka receipt da ka nuna mai zai kai ka makaranta daga karfe 7 zuwa lokacin tashi ma kuma a gida kake in zaka na wani wuri za a iya baka wannan abu gaskiya an muna tanadi
kuma ta gwamna ita ce ta yi wannan tanadi wannan godiya zaki mata
gaskiya
wani irin kuma taimako kuke so taimako a matsayin ki ta daliba a makaranta
gaskiya muna godiya sosai ga matar gwamna Hajiya Mariya Aminu Waziri Tambol gaskiya muna farin ciki sosai don gaskiya ni ban ma san yadda zan musu ta farin ciki na ba kuma taimakon da muka sun tayi muna gaskiya ko mi mata yi muna gaskiya sai da mu ci Allah shi taimaka shi ba da lafiya.
Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya.
Wannan batu na kare mutuncin ƴaƴa mata mun gabatar muku da shi a baya lokacin da wani dan fafutuka Comrade Bago Abdul Usman na kungiyar Campaign for Democracy ya kira ga hukumomi su kafa dokoki masu tsanani na hukunta masu fyaɗe ko kuma lalata ƴan mata saboda da farko laifi ne na biyu kuma yana daga cikin dalilai da wasu iyaye suke amfani da shi wajen kin saka ƴaƴansu mata makaranta. Comrade Abdul wanda ya bada wannan shawara a hira da yi da wakilin sashin Hausa Iliya Kure da farko ya yi magana ne kan matsayin ilimin ɗiya mace a arewacin Najeriya.
So maganan ilimin ƴaƴan mata a arewa ya zama tamkar abu ne na takaici saboda na ɗaya akwai rauni a ciki sosai saboda za ka gan wani zubin yarinya ta taso da munzalin tana zuwa karatu in ta kai wani matsayin shekara ko 15 ko bata kai ma shekara 15 ba da zara an fara ganin ta koshi ta fara ganin aladanta duk jikinta dai ya nuna a matsayin ƴa mace ta fara balaga sai iyaye su zamana cikin hanzarin tura ta tayi aure a kauyuka kenan. To a cikin birni kuma zaka lura da ingancin ilimin mata tunda aka zo aka raba mazaje da mata a cikin harkan karatu aka ce makarantar mata daban na maza daban wansu a lokacin suna zuwa ne saboda suna son su yi gasa da maza a cikin shani na karatu amma rabe-raben da aka zo aka dinga raba su kuma daga baya a jami'a za su zai su haɗu to amma ko a nan ma in aka yi aka tarbiyantar da yan ya ƴa mata za a samu abin da ba za a yi kuka da shi ba so ka gani in aka dawo da a ce mata da maza suna aji ana gugurmaya matan suna ganin akwai su ma ba tayoyin baya ba ne su ma suna son su yi jagoranci suna son kuma ya kasance su ma suna gogaya da maza za a dawo da ilimin a cikin nan cikin al'umma a cikin gari kenan amma a can kakara dai kamin yarinya ta taso ai ana jira ne ta kara girma ta ballaga kawai a aurar da ita so abun akwai matsaloli sosai ba karami ba kuma wani lokaci kuma inda za su je su tarar da irin makarantun nan yana da nesa kuma su kuma ga ayyukan gida ga ayyuka dai kala-kala da ya kawo na kasa a cikin ilimi na iya mace.
To ganin wannan ina mafita koko ya za a inganta wannan karatun ya mata.
To a takaice dai in aka ilmantar da iyaye mata da mazaje a karkara aka nuna musu muhimmancin karatu duk aljinin ma sun yarda karatu ai wajibi ne je ko ina aje a nemi ilimi in aka fahimtar da iyaye a karkara da iyaye a nan birni kuma da wanda suke neman ƴaƴa mata din nan da aure aka nuna musu muhimmancin karatu ai lalle za a inganta wannan abun kuma a sa ya kasance cewa makarantun nan kuma an inganta su an kawo su kusa da jama'a saboda su samu ya kasance mai amfani ne a gare su.
Akwai wani ƙauye Juji da muka ziyarta, ƴaƴa mata na zuwa cikin gari Kaduna Sabo su yi karatu, sai kuma aka sami yanayin da wasu suna ɗaukar wannan zarafi suna fyaɗe da ƴaƴa mata din. Ya kake gani wannan zai shafi ilimin karatu?
Wato gaskiya ne, akwai da ni ce maka akwai ɗan tazara daga gidajensu zuwa neman wannan ilimi na karatu, ba haka kawai na faɗi ba, don kan dai ce ga inda al'umman mu ta lalace yanzu matsalan fyaɗe din nan ya zama ruwan dare. Zaka ga tsoho ya kama yarinya ya karma ya yi mata lalata, so wannan abun yana kawo koma baya sosai ga al'umman mu a tashashin ilimi. Abun ma ya baro ya mace ƴaƴa mata ya koma muhammazan ma ana yi musu cin zarafi akan wayannan abubuwan, ana musu fyaɗe ana lalata da su a wayannan. So ya kamata gwamnati ta tashi haikan, masu doka da order su tashi haikan su nuna ma mutane cewa in aka kama ka da wannan laifin, in ma doka za a yi ayi doka mai karfi cewa in aka kama ka da wannan laifin a hukunta ka sosai, saboda in ka samu horo mai tsanani ai ba za ka kara komawa cikin wannan al'umma matsayin ba. Kuma wannan yana kawo koma baya sosai ga ƴaƴa mata a fannin karatunsu. Za ka gan wata tana daga yi mata wannan fyaɗen sai ta yi ciki, to sai iyayen kuma su fara rufa-rufa yadda za a yi a tura ta aure, ko in ma ba tura ta aure ba tsakaninta da kawayenta da wanda suke zuwa makarantar tare sai ta zama abun kyama, abun dariya, abun yi da ita har ya sa ita a cikin al'umma ma ta kasa ma zama. So shi ma yana kawo ci baya sosai a game da ilimin ya mace.
Wani irin rawa shugabannin addini da na al'umma za su iya taka wurin ganin an karfafa wannan?
Yes, al'umma shugabanci na shugabannin addini suna da rawa sosai da za su taka. Kuma wani zubin muna ganin kama ni dai a nawa ganin ina ganin kama rashin shugabanci na masu addini su faɗakar da al'umma sosai inda ya kamata, shi yake kawo tarbiyya yake kara lalacewa a cikin al'umma sosai. Suna da rawa sosai da za su taka, ba wai lalle a hawan mambari kawai ba, akwai inda ake zama cikin al'umma da za a samu irin a ko peer group discussion irin sani in suka zauna. Ya kamata ai mutane masu addini din nan ba lalle sai an je coci ba, ba lalle sai an je masallaci ba, za a dinga wayar da kan mutane a game da abubuwan na tarbiyyan ƴaƴa ba ma ƴa mace ba kawai. So suna da rawa sosai da za su taka. Barin baka misali cewa in yan Boko Haram za su zo har su iya dulmayar da mutane cewa wai gashi nan ga addinin da kuke yi, ga abin da ya kamata a yi, ga abin da ya kamata a yi, meye shugabancin wanda suke na addinai suke yi inda su ba za su iya su ma su jawo ra'ayin yara su shigar da su a inda matsayin da ya kamata ba, in Boko Haram na iya yi har su juyar da al'umma. Su ma ya kamata ai suna da wani shashin da ya kamata su ma su buga su koyar da mutane inda ya kamata, tunda su nasu ma ai ba a boye za su dinga yi ba a zahirce, ma za su iya fitowa su ilmantar da mutane ba kamar na Boko Haram da ake yi a boye ba, kuma suna samun mutanen da mabiya.
Domin ganin ci gaban ilimi, wani bawan Allah Malam Sa'idu mawashi kofa a Katsina ya kira ga dukkan al'umma ta tashi tsaye wajen ba da gudumawa ga ci gaban ilimi. Malam Sa'idu ya yi wannan kira ne a hira da yake wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa.
Kuma nazo wannan hili to makasudin zuwa na dai wannan nazo ne in yi kira ko kuma in yi roko akan yan siyasa da iyayen ƙasa da masu arzikin da masana wato masu ilimi masana akan tallafin nan da ake ma yan makaranta na biyan kuɗin jarabawa duk da mun san cewa muna cikin matsalar tattalin arzikin ƙasa a kullo da hanyar da za a inganta malaman makaranta waɗanda za su tsaya su koyar da ingantaccen ilimi
Malam Sa'idu washi ban katsi hanzarin ka ba batun biyan kuɗaɗen makarantar nan wani salo da dubara da gwamnati ta kullo da shi shine a ba da dama iyaye su biya wannan kuɗi da kansu a lokacin da ake biya wannan zai ƙara taimakawa a hangen ita gwamnatin iyaye su ƙara tsawata ma yaran su su maida hankali ga karatun su wanda a bana jarabawar shirin yayi tasiri sai gashi bayan an gama wannan jarabawa wanda duk ya ci jarabawa gwamnati ta ce je da rashid din shi domin a maida mashi wannan kudade nashi kana ganin wannan tsari bai ba kenan
eh hakika yayi amfani amma akwai wata daba kusan wasu sun tsorata kana ta taho kana form 1 form 2 hakka kai form 6 to wani wanda bai da hali cin jarabawa baiwa ne akwai mutanen da dama idan ka dauka lokacin da Allah ya saukar ma manzon mu alqur'ani lokacin da aka zo da shi sai ya ji bawai amma sai mala'ika ya ce sanu qur'ika falata musa da sanu za mu sanar da kai amma duk da haka idan aka zo mai da wahayi sai ka ga yana gaugawa ya fada wa mutane domin yana tunanin kamar zai manta Allah ya ce ka bi a hankali za mu sanar da kai to shi ilimi baiwa ne wani komi za kai mai ai ba zai iya fahimta ba amma in aka tallafa mashi zai iya cin magaci
bisa kudirin ita gwamnati sai ta dauko salo na inganta makarantu da gyara su da samar da ababen zama da abubuwan koyarwa bugu da kari ga batun malamai kana ganin wannan yunkuri da gwamnatin ta yi zai kara azama ga inganta darajar karatu a jihar Katsina
wannan ya ma inganta ba kadan ba domin ba mamaki ni a kwanan baya akwai makarantun da nake fidi ciyarwa wallahi in ruwa ya taso wasu gaba ɗaya za ka ga ɗaliban sun koma aji ɗaya sun makure sai ruwa ya ɗauki amma yanzu in ka je makarantarmu musamman ta ƙaiƙai kai ka ce a turai kai yanzu in ka shiga makarantar ka ce a turai kai babu hostel ɗin da ba a gyara ba kuma ingantacce gyara yanzu kai ɗan kwangila ma ba sai an ce ka gyara ba saɓanin da za ka je ka ɗora bulo ka shafa ƙasa kai tahiyar ba sai an ce ka gyara ba duk makarantun nan mu abun kwatance ne akwai makarantun mu ka shiga makarantar ƙaiƙaita ƴan mata ni ina shekara ta kusan 10 ina shiga makarantar ina kai musu abinci ni ga nauni ba jiyau ba na san halin da take yanzu
to irin wannan abubuwa da gwamnati ke yi akwai buƙatar haɗin kai domin a kula da irin waɗannan ayyuka na kare su daga lalacewa akwai wani kira da za ka yi ga iyaye ko kuma musamman na makarantu ku tsawata ma yaran su kare waɗannan makarantu daga lalacewa
wannan ba ai musamman su shugabannin ma makaranta sun bullo da wani system na iyayen yaran nan sun bullo da wannan system din sukan kira iyayen yara a zauna a tattauna akan wannan abun kuma ya fara tasiri domin wasu abubuwan musamman su jama'a nagari da iyayen yara suke taimakawa ana jagorancin abun kwanan baya mun zauna irin wannan meeting din na iyayen yara an tattauna akan wannan abubuwan mu da kanmu ma muka dauki irin yan vigilante din nan domin mu taimaka ma gwamnati akan wannan abubuwan da ta samu a makarantu musamman domin mu ga an tsare wannan abubuwa na gwamnati don a samu ci gaban abu ya kamata jama'a idan abu na alheri ya same su to su rika yi ma kansu su rika yi ma shugabannin nan uzuri domin idan suna musu addu'a suna nuna musu suna dora su kan hanya ta nan gyara zai samu a gashe ina kira ina kuma godiya irin wannan ayyuka na alkhairi kuma ina kira ga mu yan karamar hukumar kusada mu kula mu natsu wannan kuma ya rage ruwanmu mu tsaya mu duba kuma mu gyara
masu aro da wannan rahoton Allah ya kawo mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri.